Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radio VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniyar mai karatu Baba Yakubu Makere. Jiragen yakin Turkiya sun kashe akalla mayakan kurdawa 36 a cikin wani farmaki da suka kai akan wata rududa masu ra'ayin gwamnatin Syria a jiya Asabar a gundumar Afrin dake arewa maso yammacin Syria, yankin dake hannun kurdawan, a cewar cibiya mai sa ido akan yakin Syria. Rundunar sojojin ta Syria Democratic Forces SDF a takaice ta tabbatar da wannan farmaki ta sama a cikin wata sanarwa, amma kuma bata bada adadin waɗanda suka mutu ko kuma inda aka kai wannan harin ba. SDF rundunar mayakan gwamnatin Syria ce dake taimakawa kungiyar mayakan kurdawa ta YPG. Cibiyar mai sa ido akan yakin Syria ta ce da take zaune a Burtaniya ta ce wannan farmaki shine na cikin uku da aka kai akan rundunar masu ra'ayin gwamnatin Syria a wannan yanki kasa da sa'o'i 48. Rundunar ta isa gundumar Afrin ne a makon da ya gabata domin su bada taimako ga mayakan YPG bayan wata guda da kurdawan suka buƙaci taimako. Tun lokacin ne rundunar haɗin gwiwa a jagorancin Turkiya mai adawa ta fara kai hare-hare a Afrin a ranar 20 ga watan Janairun wannan shekara, lamarin da yake ƙara ta'azzara. Cibiyar mai sa ido akan yaƙin ta ce rundunar da Turkiya ke yi wa jagoranci ta kwace sama da kashi 20 a cikin 100 na Afrin bayan kwato garin Rajo dake arewa maso yammacin gundumar da Afrin din a jiya Asabar. Kasar China ta yi kashedi a kan mummunan tasiri da shirin harajin Amurka zai yi wa kasuwancin duniya idan har shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da dora harajin kashi 25 a cikin 100 akan karafan da ake shigo da su daga kasashen waje. Shugaban ma'aikatar harkokin kasuwanci da kuma hukumar na bincike a kasar China, Wang Hejun, ya faɗa a cikin wata sanarwa da yammacin ranar Juma'a cewa wannan harajin zai yi babban lahani ga hulɗan cinikayya da cibiyar kasuwanci ta duniya take kullawa, kazalika zai yi mummunan tasiri a kan hulɗan cinikayya tsakanin kasashe. Jami'in na China ya ƙara da cewa idan har wannan mataki da Amurka ke niyyar ɗauka ya tabbata, zai addabi muradun China, kuma ita China za ta yi aiki da ƙasashen da wannan lamarin ya shafa don ƙare 'yancinta da kuma muradunta. A hali da ake ciki kuma, Firaministan Canada Justin Trudeau ya ce Canada ba za ta amince da wannan haraji da Trump ke niyyar bullowa da shi ba, kuma ya ce a shirye yake ya ba da kariya ga masana'antun ƙasarsa. Shugaban ƙasar Burkina Faso Roch Kabore ya kira ga jama'an ƙasar a jiya Asabar da su baiwa sojojin ƙasar haɗin kai wurin aikinsu wuni guda bayan da wata ƙungiyar 'yan bindiga ta shirya kai wani hari a kan ofishin jakadancin Faransa da cibiyar al'adu da kuma helikwatan sojojin Afrika ta yamma a babban birnin ƙasar Burkina Faso Wagadugu. Ya ce, ina ba al'umma ƙwarin gwiwa da ku baiwa sojoji da sauran jami'an tsaro haɗin kai a wannan yaƙi da muke yi da 'yan ta'adda, in ji shugaban ƙasar a cikin wani jawabinsa a kan talabijin ƙasa. Ƙungiyar ta'adda mai ikirarin fafutukan kare musulmi da musulunci ta GSIM a taƙaice, ko kuma jama'a Nusratul Islam wal Muslimin a larabce, ta ɗauki alhakin kai wannan harin a jiya Asabar a cikin wani saƙo da kamfanin dillancin labaran ƙasar Murtaniya Al-Akbar ya gano. Wannan ƙungiya da ta haɗa da ƙungiyoyin mayakan jihadi su uku a ƙasar Mali, wacce a bayan suke da alaƙa da Al-Qaeda, ita ce take shirya wasu manya-manyan hare-hare da ake kaiwa akan fararen hula da rundunonin soja tun lokacin da aka fata a bara. Kuna shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon Firaministan Italiya Silvio Berlusconi ya kai wata ziyarar bazata a majami'a a Napoli a jiya Asabar, wani guda kafin zaɓen 'yan majalisar dokoki Italiya da Italiyawa za su yi a yau. An haramta wa 'yan siyasa yaƙin neman zaɓe a ranar Asabar, amma ziyara da Berlusconi ya kai a majami'ar San Severo ya janyo ɗimbin manema labarai da magoya bayansa. Berlusconi mai shekaru 81 a duniya ya faɗa wa manema labaran cewa shi da budurwansa mai shekaru 30 sun kai wannan ziyara a majami'ar ne don yawon buɗe ido. Ya ce wannan majami'a tana cikin abubuwa da ƙasar ta gada da babu wata ƙasa a duniya da ke da irinta.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masu sauraro ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leƙa ƙasar Jamhuriyar Niger ne, inda aka samu soye-soye game da dokokin zaben ƙasar biyo bayan zaben da aka gudanar a ƙasar na baya-bayan nan, domin ko an gano cewa an tafka wasu kurakurai a zaben da aka gudanar din. Wannan ya sa hukumar zaben ƙasar da ake cewa SENI da haɗin gwiwar wata ƙungiya ta Central Africa wadda ake kira OGOTA suka shirya wata ganawa da masu ruwa da tsaki a harkar zabe a ƙasar domin yi musu bayanin da yasa aka sauya wasu abubuwa a cikin kundin zaben ƙasar. Ga kuma bayanin da Isa Bakari, wakilin hukumar zabe a wannan tafiya, ya yi wa Tamar Abari game da waɗannan sauye-sauye.
Lokacin da aka yi election kinan na 2016, akwai 'yan kurakurai da aka samu a ciki. Kurakurai nan da aka gani kuma PCB lahi aiki ne wanda Organisation International La Francophonie, 'yan NDI da suka tsaya suka yi bincike su ga lalle akwai kurakurai. Kuma kurakurai nan da aka gansu sai da aka tattauna da kowane party politique, majority, opposition. Da su ce civil duka an yi zance da su, su ma sun tabbatar da lalle kurakurai na akwai su. Ana son wata kenan a yi election wanda kowa hankalin shi kwance, wannan kundayen sai an nemi a musu gyaran huska. A gyaran huska da aka gani sai an daga a cikin constitution da kun san ita wannan doka ce ta ƙasa gaba ɗaya, ita ce kamata a fara gyarawa. An ka gyara ta a lokacin nan kuma sai a komo kwadda electoral shi ma a mashi gyaran. To, a cikin gyaran dai misali abu ne wanda ya shahi lokaci dele inji nasaraba. To, akwai delekin wanda ake badawa kamar yanzu aka ce za a aika takardu daga wajen gubernura zuwa wato kenan minister de l'interieur, ko daga wajen minister de l'interieur zuwa cour constitutionnel. To, wannan wurin su ne a gani akwai kurakure sosai, an ana son wato kenan abu ya haske sai an gyara wannan abu, to su ne aka gyara.
Sabbin sauye-sauyen dai sun hada da tsari na register da hoto, ko me ke dalilin yin
gyaran da aka samu cikin wannan kundin na constitution da na code electoral. Akwai recensement wanda ake cewa biometric. Za ka zo a dauki hotonka sai da kartikin nan. An baka da kartikin nan baiwa ka tafi kai election. Amma kuma kartikin nan an za a dauki hotonka sai ka ba da wato kenan PIS ko nationality ko ku passport ko ku act innocence ko ku card identity. Wannan an baka ba da su ba baiwa ma wato kenan Musa ne mai aiki tare da shi.
Wannan taro da yawa kana daki muhawara na majalisar da'ira Birnin Maradi ya gama ɗan siyasa kungiyar Profula mabiya addine daban-daban da sauransu Malam Labo Muhammadu na Bendes tarayya mai mulki kaka ko kaji da wannan ne
abin da ya shahi mu ɗan siyasa kasa haka shi karan kan shi duk abin da ya shahi zabe ya shahi shi zan wasu mun maraba saboda za su ba mu haske bisa wasu gyare-gyare da aka yi sabon salo na yin zabe zo za mu shiga mu waye majama'a kai mu gaya musu menene za mu huskanta zuwa gaba
shi ko Malam Ahmadu Mamman Dosi na jami'ar adawa Lumana Africa cewa yayi
aka ce wanda majiji ya sara in ya ga igiya gudu yake kenan babu yarda tsakanin ƴan siyasa wannan yarda ita kamata a nemo
a lokacin bude wannan taro gwamnatin jihar Malam Zakar Umar da ya jagoranta ya yi kira ga galibin ƴan siyasa
abinda kuka shi tunda ku wakilai ne ku kai shi ga magoya bayan ku ba saboda komai ba ake waɗannan tarurrukan da gyare-gyaren saboda neman zaman lahiya ba ƙaramin arziki ba ne duri kuttan duniya ga da ake yi mafi yawan su kurakurai ne na siyasa kurakurai na zaɓe ke kawo a nan matsaloli.
Mun gode Malam Shaibu Mani. Yanzu bari mu leƙa Najeriya kuma akan batun da muka taɓa kawowa wani lokaci can baya wato zaɓen jihar Kano da ya haifar da cece-kuce har jam'iyyar PDP take cewa jefa kuran da yara suka yi da sanin hukumar zaben kasa domin ko kundin sunayen ai ita ce ke da shi kuma ita ce ta ba hukumar zaben jihar Kano wannan kundi to ganin cewa ba hukumar zabe ta kasa ce ta gudanar da wannan zaben ba ta yaya aka yi laifi ya zama nata domin jin abin da hukumar zaben za ta ce Nasir Adamu Hilkaya ya tattauna da Aliyu Bello kakakin hukumar zaben na kasa kuma ya fara tambayan sa ne ko ina matsayin hukumar zabe game da wannan zabe na Kano tunda ko hukumar zabe ta kasa ita ce yake da kundin rajista wanda aka ce an ga yara kanana an gan su kin layi domin jefa kura ga bayanin da ya mana sirrin
to abun guda biyu ne a hadauri guda na farko dai hukumar zabe ta tarayya ba ita ke zaben kananan hukumomi da su hukumomin zabe na jihohi ke gudanarwa ba ko da yake ita ke yin rajista amma fa akwai matakai na in za a yi zabe akan bi a tantance a duba a ga waye yafi cancanta ya jefa idan kai maganar rajista hukumar zabe ita ke yin rajista amma ya ake yin rajista na farko ana yin rajistar nan a bainar jama'a kuma ana tantancewa kuma bayan an yi rajista ko wanda ya kamata a ce sunansa ya shiga cikin rajista akan sake fitta sunayen nan abin da ake kira display don duk wanda yake da wani korafi ma ya zo ya duba jerin gwanon sunayen waɗanda ke wurin ya ga waye ya cancanta a bashi waye kuma bai cancanta a bashi ba sama dai an yi haka din kuma an gabatar kuma ya tabbata an tantance tun a wancan zamani idan ka zo ka ranar zabe a yadda al'amarin hukumar zabe take gudanar da ayyukanta shine a rumfar kowace ranar kowace zabe akan saurari ma'aikatan zabe sukan saurari masu jefa kura'a su sa kan layi ko wanda zai zo ya hau kan layi da wannan katin sana jefa kura'a din in yazo sai an duba an ga fuska an ga jadawalin abin da yake cikin kundin rajista an tantance an tabbata shine a gaban bainar jama'a wannan ina nuna maka ƙarin matakan da ita kanta hukumar zabe ta tarayya ke dauka don ta tabbatar da cewa mai kati shine zo jefa kura'a wanda kuwa a cikin jerin gwanon sunayen da yanzu ke gaban hukumar zabe batta da wani abu da yake gwada mata cewa akwai sunayen kananan yara ai rajistar da ita jihar Kano ta aiki da ita a wannan zabe in dai irin rajista da muka basu ne to ai mu ma da ita muka yi wancan zabe na 2015 da ita muka yi zaben ciki gurbi a Minjibir kuma bamu samu korafin waɗansu yara kanana sun zo sun jefa kuri'a ba saboda haka wannan korafi da yazo sai a nemi ina ya samu tushe ina ya samu asali kuma suwa ake tuhuma wanda duk zargi zai koma kan ita hukumar zabe ta jihar Kano ne amma duk da haka ita hukumar zabe ta tarayya ba ta yi kasa a guyo ba ta ce tunda an samu korafi to bari ta ga abin da ya kamata ta yi sai ta nada wata tawaga mai karfi da a yanzu zancen da muke maka ta tafi jihar Kano dan ta tantance gaskiyar wannan al'amari daga bayanan da suke cikin kundin rijistar da ita hukumar zaben jihar Kano, wato hukumar zabe ta tarayya reshenmu kenan na jihar Kano yake dauke da shi. Ba wai za ta tafi ta tuhumci hukumar zabe ta jihar Kano bane, za ta tuhumci kundin rijistar mu da ofishin mu na jihar Kano yake aiki da shi, da sauran bayanai da suka kamata don a samu dukkan abin da ya kamata ya nuna alƙiblar wannan magana. Kuma hukumar zabe ta yi alƙawarin da zaran ta kammala bincikenta za ta fayyace wa al'umma ga halin da ake ciki, ga abin da ta gano, ga kuma yadda ya kamata a yi waɗannan abubuwa. Ana jiran kwamitin da aka aika jihar Kano ta je ta yi nata bincike da kuma dawo da sakamakon da za a bayyana wa jama'a.
Wato Alhaji Aliyu, ɗazu ka nuna wannan rijista ita aka yi amfani da ita a zaben 2015 da kuma na cike gurbi na minjibir. Watakila abin da ya sa zai iya yiwuwa a yi tambayar ba a samu korafin da ka yi magana ba, wancan babban zaɓe ne na kowa da kowa, kusan ko'ina ana yin zaɓe inda ka ɗabi na minjibir ɗin. Ba ka gani har yanzu dai yana iya yiwuwa akwai matsala a cikin wannan kundin ne na ainihi?
To, ai, da fari na ma bayanin cewa abu biyu ne a haɗauri guda. Rijistar zaɓe, wato abin da ake kira shi underage registration, in an samu wani yaro a cikin kundin rijista kaga maganar da ta shafi kuma zaɓe kenan. Amma underage voting, ma'ana jefa ƙuri'ar da a cikin zaɓen da ita hukumar zaɓe mai zaman kanta ƙarƙashin gwamnatin jihar Kano, abin da ake kira SEC ta jihar Kano ta gudanar, in don zaɓe ne da aka samu aika-aikan da yanzu ake korafi a kansa, to wannan tuhuma ta koma kan hukumar zaɓe ta jihar Kano, ba kuma abin da ya shafi hukumar zaɓe ta tarayya ba. Har sai in wani ƙoƙari ko wani bayani ko wani abu ya yi nuni da cewar ai akwai kamanceceniya ko akwai alakar jefa ƙuri'ar yaran da ake zargin sun jefa din da kundin rijistar mu. In aka bincika rijistar hukumar zaɓe ta tarayya da ke Kano, aka tabbatar da cewa babu waɗannan yaran, ashe kenan akwai alama cewa ba mamaki wannan hotunan ma ta iya yiwuwa ba da gaskiya ba. Ba mamaki ta iya yiwuwa waɗannan yara da aka zargi sun jefa ƙuri'ar, ƙuri'un waɗansu mutanen da mu a wurinmu sun cancanta su jefa ne, aka yi shigan bultu ko aka ara aka basu, wanda mu ba mu kai mi wannan bayani ba, ba hurinmu ba ne. Amma abin da ya shafe mu shine yaya halin rijistar jihar Kano take, shin akwai yara a cikin rijistar Kano ɗin, ko kuma ta ina suka samu shiga in an samu. Muddin babu wannan a cikin korafin da kwamiti ta je bincike in akan zaɓen da ba hukumar zaɓe ta tarayya ne ta gabatar ba, to sai a koma kan ita hukumar zaɓe ta jihar Kano a nemi bayani a wurinta.
To, mun gode Malam Nasir. Kai, sai dai mun so da akwai lokaci mu ji matsayin hukumar zaɓe game da sauyin tsarin zaɓe da majalisar dokokin ƙasa suka yi, kuma shin ina matsayin kowanensu game da wannan batu a cikin dokar ƙasa. Sai kuma baiwa shugaba Muhammadu Buhari damar tsayawa takara da gwamnonin jam'iyyar APC suka yi. To, anya, zaɓe ne wannan ko naɗe? Sai dai waɗannan batutuwa ba za su samu ba a cikin wannan shirin, amma a cikin shirye-shiryenmu na gaba za ku ji. Yanzu amadun wakilan namu da suka haɗa da Tamar Abari, Sha'ibu Mani da Nasir Adamu Hilkaya da baƙin su, sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Baya ga matsalar rashin kwanciyar hankali, yanzu akwai wata matsala da ke addabar wasu kasashe masu tasowa wajen kawo fitina. Ita ce fata yadda ake amfani da kafofin sada zumunta na social media ba tare da ka'ida ba. Yanzu haka dai shafukan sada zumunta na social media na ko taka muhimmiyar rawa wajen samun labarai ko idan sako da ma hada abota, wasu lokutan ma hada hada aure a tsakanin al'umma. Domin kama daga kafofin irin su Facebook, Twitter, Badun, Instagram, Google Plus kai har zuwa WhatsApp, kamar kawo labarai cikin sauki, baya ko ga hada zumunci. To, sai dai yayin da aka ci gaba, akan yi amfani da waɗannan kafofi ne ta inda suka dace a ƙasashe masu tasowa, da alamun ko ba haka labarin yake ba. Haka nan ma, masana halayyar ɗan adam na Amurka sun gano cewa shafukan sada zumunta irin su Twitter da Facebook da Pinterest na ku haddasa mutane da yawa jin kadaici. Rahoton ya gano cewa sama da sa'o'i biyu da mutane ke suna amfani da shafukan sada zumunta a rana, yana kwannin ka da biyar sanyin mutum keɓe kansa daga jama'a. Rahoton dai ya amana cewa irin yadda ma mutane ke baje kolin hotunansu a shafukan sada zumuntar na yadda rayuwarsu take, yana sa wasu da basu da irin wannan tagomashi jin kyashi da kuma hasada. Hai layo, binciken ya yi dubi ne ga waɗanda ma suke amfani da shafukan Instagram da Snapchat da kuma Tumblr. To sai dai ko kamar yadda na faɗa tun farko, a yanda aka ci gaba ana amfani ne da irin waɗannan kafofi ta yadda suka dace, yayin da ku a ƙasashe irin Najeriya da alamun fa ba haka labarin yake ba. Architect Sadatu Aminu Barkindo, malama ce a babban kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa, wato Adamawa State Polytechnic, ta ce maimakon samun ilimi da labarai ko fasaha, wasu ko sun koma amfani da kafofin ne wajen yada ƙarya ko kuma tada husuma.
A gaskiya yana da illa sosai, saboda ana samun abubuwan da ba shi bane ba ana yadawa, ana samun maganganu dai irin wanda ba a tabbatar da sahihancin shi ba sai a dauka yada, while kuma in aka bincika ba hakan bane asali ya faru ba, ba bincika abu mai kyau kafin a yada shi a social media. So inda a ce za a dan samu lokaci dai kadan a duba ko a samu sahihancin magana kafin a rubuta ko kuma a yada, ko na hoto ne ko kuma dai rubutu ne kawai, da zai fi samun alheri sosai akan yanda ake yadawon din. Yanda ake yadawon in dai ba na gaskiya bane, gaskiya yana kawo illa dewa, yana iya kuma tada ko husuma ya tada hankalin mutane har ya resulting to abubuwan da ba shi ba na fitina ko kuma wani abu.
Shi ko Malam Muhammad Lawal Dalladi yace shi yayi mamaki ne ma ne da wasu suka amfani da hotunan su lokacin da bomu ya tashi a masallacin da suke, ta wajen nuna hotunan a matsayin ɗaya daga cikin hotunan rikicin yankin Mambila na jihar Taraba. Yace wannan abun ya bashi mamaki matuka.
Social media abu ne sabo da hanyar sada sako ga al'umma gabaki ɗaya, yana da kuma alheri mai dumin yawa, amma gaskiya sharace-sharacen shi yafi yawa, saboda ƙare-ƙare da ake sawa a ciki ko mutane su yarda su ɗauka cewa gaskiya ne. Yanzu yawanci abin da ke faruwa a social media nan ƙarya ne ake yadawa da jita-jita, don haka yana haifar da fitinu da yawa, yana haifar da tashin hankali da yawa. Ba zan taɓa mantawa ba, akwai ran da nake kwance sai na bude Facebook ɗina, kawai sai na ga ana faɗa a Mambila. Amma wanda ya ɗauko hoton sai ɗauko hoton bomb blast da aka yi a Jambutu cikin Jimeta, sai yasa ya ce gashi an kashe Fulani a Mambila, kuma ina cikin lokacin da ya bomb blast na Jambutu. Kawai sai tura masa, nace ka ji tsoron Allah, ka san cewa in mutum ya yada irin wannan abubuwa to ba alheri ba fadarin aifarwa.
To kamar a cikin waɗannan kafofi, kamar waɗanne ne suka fi illa wannan kafofi na sada zumunta?
Wanda ya fi illa shine wannan WhatsApp, domin WhatsApp kai ne kadai wanda aka tura masa sakon, kake gani da kuma wanda ya tura masa sakon, yana kunshi da abubuwa da yawa wanda idan ma kai sa'a kenan kai sharing din su, to nan ne ma zaka dan samu sauki a cikin al'amuran, domin za a fayyace ma ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba, don ana turo sakonni wanda ba su da ma'ana, ba su da ma'ana a dini, ba su da ma'ana a zamantakewar al'umma, ba su da ma'ana a koda harkan kiwon lafiya ne. So da yawa zaka gani a WhatsApp din nan dai an turo ma abun tashin hankali wanda ba gaskiya bane fa, bai faru ba. Za a ce ma a wuri kaza, wuri kaza, wuri kaza, musulmai kaza 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 an yi musu illa, ko kuma kristoci kaza kaza an yi musu illa, kawai sai ka dauki kiyayya ka dora musu, kuma watakila abubuwan nan ba haka bane.
Batun sanya ido kan yadda ake amfani da shafukan sada zumunta na zamani a Najeriya al'amari ne dake da saurin tada jijiyar wuya, saboda yadda aka samu sabanin fahimta a kansa. Yan kasa da dama na ganin sanya ido kan shafukan na sada zumunta tamkar wani yunkuri ne na danne haƙƙin da kundin tsarin mulki ya basu na fadin albarkacin baki, yayin da masu son a ƙayyade yadda ake amfani da shafukan ke cewa barin su ci karen su ba babbaka zai ko iya haifar da gagarumin illa ga ƙasar. Idan ma za a yi tunawa, ko a watan Disamban shekarar 2015 lokacin da majalisar dattawan ƙasar ta sauta kawo doka da za ta sanya ido kan masu amfani da shafukan, an ta kai ruwa rana a tsakanin masu fafutuka da kuma su 'yan majalisar, kuma da a ce an zartar da ƙudurin dokar da ya bayar da dama an kuma daure masu mu'amala da shafukan sada zumunta da suka yi wa wani kazafi na tsawon shekaru biyu a gidan yari. To koya masana ke makan lambatun sa idon a yanzu, Mr. Tom Garba, mawallafin jaridar yanar gizo ta tgnews.com, na ma ganin fa akwai abun dubawa.
Me da yanar gizo wata guri ne na fadace-fadace, zage-zage, wanda yau a Najeriya na kokarin ma a ce an kawar ita, shi ne ake cewa hate speech. Wato ana kokarin a samu ko a zakulo yanda za a yi a dakatar ko a rage da yanda ake bata jama'a ko bata gwamnati ko bata gari ko kuma bata wani mutane dai, saboda ta samu wani irin amfani da matasa su ta yaya a taudansu abubuwa wanda suke so su biya muradin kansu. Wannan abu zai zama wato mana babban matsala idan ba mun magance ta ba. Kuma hanyoyi da dama da mu dauka magance wannan abu shine, ina ganin na farko dai a dauko turba na wires matasa kai ga amfani da wannan abu, sannan kuma a dauko turba wanda za a ga cewa dai a san yaya za a yi ana yau dauko hanyar rage amfani da waɗansu harkoki ko kuma waɗansu maganganu wanda zai iya kawo fusuma ko kuma iya hasada waɗansu abubuwa a ƙasar nan. Abin da ke faruwa a Najeriya a kwanan nan za mu iya fahimta da cewa kamar abubuwan da suka faru na kashe-kashe nan ba wai cewa ka faɗi ra'ayinka ba babu kyau bane, amma yanda za ka faɗi ta kuma a wani yanayi za ka faɗi ta shi ne yake ɗan ƙara waɗansu problems ɗin. So kaga matasanmu da yau sun ɗauki wannan dama suna faɗan abin da ya kamata kar a faɗa a lokacin da bai kamata ba. Shi aiki ko kuma na sanin abin da ya kamata shi ne ka faɗi abin da ya kamata jama'a za su fahimta kuma ya ɗauki hankalin jama'a. Ba wai kawai ka taso faram kawai ka ɗauki hotuna ko kuma ka yi ta bayanai yadda ka ga dama yadda kake kuma kake son ka yi ba, to wannan yana kawo wani cikas a rayuwarmu. So ni kira da nake son ma matasa shi ne su fara ka mu yi abin da zai taimaka ƙasarmu mu gina ƙasarmu. Mai amfani da wannan yanan gizo.
Koma da menene dai, in yi magana da yakan ce wayin za ka faɗi faɗi gaskiya domin komai taka ja maka kabiya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ciyan mu tai mana dadi amma fa mu barge na ramin mugunta
mu gargadi mai gina ramin mugunta
kama shi mai gina ramin mugunta ya tabe nan salalin nan ko aki ya marma ya tabe muddin yana gina ramin mugunta
mu gargadi mai gina ramin mugunta
kama ga na ka aiki daidai ka bar shi kanu fowa ni can
kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na garin kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.